kai tsaye sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a wasu tashoshin FM da suka hada da radio amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Dalol sai kuma Niyya dake birnin Kwanni a birnin Yamai kuma za a iya kama mu akan VOA Africa zango na 102.5 a can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio baya ga haka a duk lokacin da ake da bukata ana iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Assalamu alaikum barkanku da asuba wayewar garin yau Alhamis 16 ga watan Janairun shekarar 2020 daga nan Washington DC Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai
to kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu kan takardun hujjojin tsige shugaban kasa Donald Trump ta kuma aika takardun zuwa majalisar dokoki domin fara shari'a mako mai zuwa a bangare da guda kuma jiya Laraba shugaban Amurka tare da mataimakin premier na China Liu He yasa ya sa hannu akan yarjejeniyar da ta kawo karshen karshen yakin cinikayya da ya kwashe watanni ana yi tsakanin manyan kasashen biyu gwamnatin kasar Tanzania na shirin dakatar da dukkan layukan wayoyin hannu da ba a yi musu rijista ba zuwa ranar 20 ga wannan wata na Janairu
to kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu a daidai lokacin da Najeriya take nazarin yadda za a ƙara samun haɗin kai da ci gaban ƙasa bayan shekaru 50 da kawo ƙarshen yakin basasa na Biafra wasu ƴan ƙasar da suka yi nazarin wannan lamari sun ce
daga bayan da suka yi sun ma sun zo sun gan akwai kuskure kace to in aka fara wannan abun wani za ka kashe wannan in aka kashe wannan Yarbawa yana ciki Bahaushe yana ciki Inyamuri ma yana ciki
yayin da ake ci gaba da dambarwar siyasa a nan Amurka kuma musamman ma kan batun fara sauraron shaidun dalilan da suka kai ga tsige shugaba Donald Trump manazarta harkar siyasar Amurka na bayyana inda majalisar dattijai za ta maida hankali a kai
in aka yi a choosing nata a nan America dole a baka representative ka kawo lawyerinka ka kawo shaidunka
muna kuma tafi da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar amma fa duk wannan sai bayan kun ji yadda duniyar ta waye gari
jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu akan takardun hujjojin tsige shugaban kasa Donald Trump ta kuma aika takardun zuwa majalisar dokoki domin fara shari'a mako mai zuwa Pelosi ta yi amfani da alƙaluma daban-daban wajen rubuta sunanta kan takardun ta kuma miƙa su ga 'yan Democrat shugabannin kwamitocin da suka yi aikin tsige shugaban kasar Manajojin tsige Trump da 'yan majalisar da za su gabatar da ƙara da kuma a kawo majalisar su ne suka kai takardun hujjojin zuwa majalisar dattawa. Shugaban masu rinjaye a majalisar Mitch McConnell ya ce yau Alhamis majalisar za ta karɓi takardun a hukumance. A lokacin ne za a rantsar da alƙalin Amurka John Roberts wanda shi ne zai gudanar da shari'ar daga nan kuma sai ya rantsar da manajojin da majalisar wakilan ta aika. Tun jiya Laraba ne majalisar wakilan da 'yan Democrat ke da rinjaye suka kada ƙuri'ar amincewa da manajojin da za a aika a zaman shari'ar cikinsu har da shugaban kwamitin tattara bayanan sirri Adam Schiff da kuma shugaban kwamitin shari'a Jerry Nadler. A bangare guda kuma jiya Laraba shugaban Amurka tare da mataimakin premier na China Liu He ya sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin cinikayya da ya kwashe watanni 18 ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya. Wannan yarjejeniyar ce da ba wanda ya taɓa ganin irinta a cewar Trump wanda ya hasashen cewa za ta samar da zaman lafiya a faɗin duniya. A bikin rattaba hannu da aka gudanar jiya Laraba a fadar White House. Mataimakin premier na China ya karanta wasiƙa daga shugaban ƙasar China Xi Jinping wadda ta ce a matakin gaba kuma ɓangarorin biyu suna da buƙatar aiwatar da yarjejeniyar cikin gaskiya. Cikin jawabin Liu ya yi nuni da cewa an samu koma baya lokacin da ake gudanar da zaman tattaunawar amma wakilan kasashen biyu ba su karaya ba Amerika da China sun amince da fuskar farko ta yarjejeniyar tun watan Disamba wadda ta nemi China ta ƙara sayen kayayyakin Amerika ta kuma dakatar da abin da take yi na takurawa kamfanonin kasashen waje su miƙa mata fasahar su haka kuma ta wato har kuma kada ta ci gaba da sarrafa kudadenta domin samun garabasa wajen fitar da kayayyakin ta waje to labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC Gwamnatin kasar Tanzania na shirin dakatar da dukkan layukan wayoyin hannu da ba a yi musu rajista ba zuwa ranar 20 ga watan nan na Janairu. Jami'ai sun ce an samar da wannan shiri ne domin yaki da miyagun ayyuka da ke faruwa a yanar gizo. Amma masu amfani da wayoyin hannu suna korafin cewa wa'adin da aka saka yayi kadan kuma ƴan jam'iyyin adawa kasar Tanzania na nuna damuwar rufe layukan wayoyi zai iya kawo tsaiko ga babban zaben kasa da aka shirya za a yi a watan Oktoba. Giftsway ita ma an taba damfarar ta a yanar gizo. An namfare ta dala Amurka 1300 lokacin da ta yi kokarin sayen kayan latroni ta hanyar yanar gizo ta hanyar amfani da wayarta.
Baada kumtumia zile pesa kuanzia hapo sikupata tena mawasiliano yake. Kumbe baadaye nikaje nikagundua kama
tace bayan da na aika da kuɗi na sai wayarsa ta daina aiki ina tunanin rajistar layin waya zai taimaka mutuka idan akwai irin wannan tsarin lokacin da na rasa kuɗaɗe na ina tunanin zai zama abu mai sauki wajen kama wanda ya cuce ni wannan rajistar da za a yi za ta hada layin mutum da katin shaida na mutane ko katin passport da aka yi musu da kuma hotunan tambarin yatsun su hukumar kula da kafafan sadarwa ta Tanzania ta ce yin rajistar layukan wayoyi zai rage aikata miyagun ayyuka a yanar gizo kamar ta hanyar biyan kuɗi ta wayar hannu shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya nada wani jami'in sa da ba a san shi sosai ba ya zama shugaban gwamnatin Russia jiya Laraba a wani abu da ba a saba gani ba a siyasar Russia Putin ya samar da shirin sauye-sauye kunnin tsarin mulki ya kuma amince da murabus din da dan prime ministan kasar Dmitry Medvedev. Medvedev ya mika takardun murabus dinsa jim kadan bayan da Putin ya sanar da wasu kudurorin sauye-sauye kunnin tsarin mulki da za su kara wa ƴan majalisa karfi. Daga bisani kuma Putin ya zabi Mikhail Mishustin mai shekaru 53 wanda ya shugabanci ma'aikatar wato haraji fiye da shekaru 10 amma mutane ba su san shi sosai ba ya zama tsohon prime ministan kasar wato ya zama sabon prime ministan kasar
Gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokacin da Najeriya take waiwaye akan makasudin yakin basasa da aka yi kasar a kasar shekaru 50 da suka gabata. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Umar Faruk Musa, a tattaunawar da yayi da Abdul Fatah Akinbodi, Abubakar Muhammad da kuma Pius Onyekachi Mosu wanda aka fi sani da Sani Katsina domin nazari kan wannan matsalar da kuma darussan da aka koya. Ya fara da tambayar Abdul Fatah matakin da ya kamata mutane su dauka don tabbatar da hadin kan ƴan kasar.
Gaskiya matakin da ni nake gani zai fi sauki. Ya kamata idan kana kudu a matsayin ka dan kudu ka san da cewa wanda yake arewa tunda har Allah ya kori daya to ku zama daya kamar dan uwa. Idan kana arewa ka ga dan kudu kada ka kyamace shi ka so shi kamar yadda yawancin mutanen mu na baya suke nuna soyayyar su ga wanda yake ma ba dan kasar su ba bare a ce wanda kuke kasa tare da shi kaga wannan idan har a ce manyan mu wanda suke su suna gaba za su iya nuna maka wannan fa koda ba addinin ku dai ba dan uwanka ne to ina ganin waɗannan abubuwan zai kawo sauki sannan kuma ɗan siyasar waɗanda suke mulkan mu ya kamata su nuna ma mabiyan su to wani fa dai da kuke tare da shi dan uwanka ne kamar cire maganin yare ko addini a ciki idan har muka cire wannan to ina sa ran insha Allah za mu ci gaba
kai tsone yake ce to wata matsala da hayyanzu ake ganin tana ta kunno kai shine kuɗin mulki da tsananin kishin jinsi ko kabila ko bangaranci
a yanzu kana ganin akwai alama an samu wannan natsuwar
yakin har yanzu bata kare ba ana zama ne kamar zaman gishiri da manja ina kallon ka eh ko dora da manja wannan zaman da ake kenan saboda mun taba zama ni ka tsana kai tunanin da muke ma juna shi yasa zaka ga yawancin mutane Ibo inda na fito kullun so su kace su ma su shugabancin kasa su ma ko kuma a ba su kasar nasu zai zanna me yasa har yanzu wasu ba su dauki wasu da wannan muhimmancin mun zo tare kasar Najeriya din ne ko da yake ni ban san lokacin da aka yakin ba sa saba amma na karanta amma lokacin da muka zo arewa a arewa da muke iyayen nan su ma arewan da suke mun zaman tare
to amma a ganin ka yanzu me ya kamata a yi domin a samu jituwa kuma a daina tunanin yin wani abu da zai iya kawo yakin basasa irin wancan da aka yi da ya jawo halakar al'ummar Najeriya da yawa musamman yan bangaren Ibo inda nan ne aka yi fafatawar kwarai da gaske
to a koma gidan ja wannan ka ganni ni baka tunani ni Ibo ne ko Berebe ne ko Bahaushe ne dan Najeriya ne zaman da aka yi da mu ma ko da bayan yakin ma da muka zo mun da muka tashi arewa mai wannan zaman ba zan taba manta akwai wannan Alhaji Sada kamar uba ne gare mu gaba ɗaya kowannen mu na da kwana abinci a gidan shi ba mai kallon ka ce ke Paris ne ko wancan Abubakar ne wani ma dan saboda wannan jituwan sunan mu ya bace wani suna Sani yake kira na saboda an riga zama daya in zamu koma wannan gidan na jiya na tunanin cewa mu duka ɗaya ne ilimi man da muka samu yanzu na boko ya kara mai dan baya mai boko ya kara nuna mu gaba ko wa tunani yake tarihin da ya riga wuce abin da ya riga wuce mai mun koma dawo mu zama ɗaya wani har yanzu in ya tuno sai ce ka a gwara shi a mai da shi gidan shi na da
Alhaji Abdul Fatah a matsayin ka na dan al'ummar Yoruba ko daga jihar Ogun wace hanya kake ganin ya kamata a bi domin kada a sake afkawa fitin tunun da suka kawo yakin basasa
alhamdulillah wala abin da yake ciki ne abin da na gani a ciki in haka inda shi Oyeka ce ya fada in haka yi haka misalin yanzu abin da yake kawo za mu tafi ba za mu saya ba ni da ka gani haka ne ruwa biyu ne ni ba zan ce zan kashe Bahaushe ba na kashe Bahaushe na ce a kashe Bahaushe kuma na kashe dan wana ne na ce kuma a kashe Yoruba kuma dan mama na daga Kano ni baba na Yoruba ne to cikin gidanmu muna da wansun da su ma Christian ne ko wanda yake bi na Christian wanda yake bi a gaba Christian matun da Allah ya riga ya hada mu haka muna daya kamar sun siya muna da kishi Nigeria sai mu bari irin wannan zargin da muna zargar kanmu ko Yoruba ya ce Ibo ba kyau ko Ibo ya ce Bahaushe ba kyau ai bai kamata ya taso ba sai mu rungume junanmu mu jara Nigeria tunda muna da kishi kasanmu a zuciyarmu shine na kiyan zai ya kawo mana irin wanda zai kawo mana jara a nan Najeriya
to karshen wannan shiri na musamman kenan saboda karancin lokacin nan zamu dafa aya a madadin Abdul Fatah Akinbode na jihar Ogun da Abubakar Muhammad Nasko daga jihar Niger da Pius Oneka ci Nnamani na jihar Enugu ni Umar Faruk Musa daga nan Abuja nake cewa ku huta lafiya
Umar Faruk Musa kenan da tawagarsa a tattaunawar da suka yi Yanzu kuma sai batun siyasa inda anan Amurka yau ne ake sa ran cewa majalisar wakilai za ta mika wa majalisar dattawa dalilan da ya sanya ta tsige shugaba Donald Trump. Akan haka ne na tuntubi wani masanin harkokin siyasar Amurka Yahaya Nock kan abin da za a yi tsammani a yau sai ya ce
wannan lamarin siyasa ne kawai domin su Democrats sun gani cewa ba za su iya su buge Donald Trump a filin zabe ba so suna so su yi wannan abin ne don su samu nasara amma ba za su yi nasaran ba zai zauna shekaru hudu da suna zuwa zai ci zaben
to amma ko za ka yi mana karin haske game da wannan mataki da aka kai na tsige shi din da ake yi ka san siyasa a nahiyar Afirka da kuma yadda ake gudanar da ita a nan Amurka ya sha bamban kuma wannan a ce wai majalisar wakilai za ta mika wa majalisar dattawa daftarin da majalisar za ta yi amfani da shi wajen sauraron shari'ar da za a yi yana da dan rikitarwa
to kin sani zamanin a kan san an taba yin impeachment I'm impeaching Bill Clinton shi Democrat ne da shi ya yi laifuka guda biyu ko uku haka nan shi kuma ya yi karya ga mutanen America ya yi abu ya ce bai yi ba amma an samu evidence din wannan President Trump tun ran da ya shiga mulki wayannan mutane suna so su tumbuke shi in akai a choosing naka a nan America dole a baka representative ka kawo lawyer ka ka kawo shetunka su zo su yi amma su members na house ba su bashi wannan zarafin ba
to kana ganin cewa wannan zama da za a yi gabaki daya daga karshe korar karin za a yi kenan
a gaskiya ne nan kama President Trump zai kara ma karfi ne
amma idan wani yana sauraron ka zai ji kamar kana goyon bayan shi shugaba Trump
ah na goyon bayan gaskiya ne in President Trump yana faɗin gaskiya ne to na goyon bayan gaskiya
Yahaya Nokke na masanin lamuran siyasar Amurka akan batun fara sauraron shari'ar yu tige Trump yanzu kuma ga wannan guzirin Masu saurare Albishirin ku
Allah yayi dare gari ya waye
Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka
A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryen mu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi full
da dan gari Masu sauraron mu barkanku da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dan gari dake da manufar kawo muku tarihin garuruwan kasar Hausa masu da dan tarihi Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka VOA
Kowa ya bar gida Gida ya bar
gida ko ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma kokarin da suke yi wa al'ummar su baki mai yanka wuya shiri ne da kan duba lamurran siyasa ci gaba da barwa da kuma kalubalen demokradiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afrika
yanayi da muhalli shiri ne da zai rika tabo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin kokarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu
matasa a duniyar gizo shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafin sadarwa ganin yadda kafafin sadarwa na zamani suka zama mana kamar anta da jini
kasuwa akai mikilo ne kasuwa
gaskiya mu nan muna karrama masu ciniki
da nawa kika saya gaskiya
na ce dubu
a ya wuce gaskiya ya wuce kara mun sai da mai gaskiya da 500 muke sai a na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba idan ba shi da 400
kasuwa a kasan
wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa
sashen Hausa na muryar Amurka
duniya a tafin hannunku
wannan haka yake yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 12 na dare da minti 18 ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka baiwa
kace da suka shi mu koi mai rishi lafiya gidan mutum sai su ce wai mun dole
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali Batun kare haƙin kananan yara na ɗaya daga cikin batutuwa da Majalisar Dinkin Duniya ke dauka da muhimmanci da yasa aka rattaba hannu akan kudurori da dama da nufin daukar matakan inganta rayuwar kananan yara To sai dai shekaru da dama bayan amincewa da waɗannan kudurorin har yanzu galibin yara a ƙasashe masu tasowa suna rayuwa cikin mawuyacin hali a yau shirin domin iyali zai haska fitila kan irin wannan lamarin inda a jihar Plateau aka kona waɗansu kananan yara bisa zargin maitanci ga abin da ɗaya daga cikin yaran da zamu sa ya sunan sa ya shaida wa shirin domin iyali
dama sun ce za su kashe mu koi mai rishi lafiya a gidan mutum sai su ce wai mun dore shi akwai yarinyar baban Mary ita ne ta dore shi ta ce mun sai a ce mun je asibiti sai mun je asibiti ba sai an ce an kunce sai mutane suna ce mun dawo gida sai mun dawo gida sai an ce mun an kunce sai yarinyar cinni ta ce ba mun dore shi ba su ne su dora sai an yi sa ɗan rinjisa sa fetura kai na mu sai ta kashe mu su an karbaleta a hannuni ana sa mata ma wani kaka huta kafa a ce mata ta kuce suri sai amyan kyafke laikin amyan zan sau na kai.
To shirin domin iyali ya kuma zanta da ɗaya daga cikin iyayen yaran ga bayanin nata.
An fara zarge su da maita ɗin ko bai wani daidai sosai ba. Sai mun je kamar wani ne ya taimake mu da yaran so da ya taimake mu da yaran mun fara azumi da addu'o'i yaran sun zo ba su a fita kuma in gane so sai
dama suna fita ne
dama suna fita an ji su ba da yake mutumin da yayi magana sai aka tende su yaran sun fada ko ba haka ba so inda muka fara addu'o'i na yaran sun ce ba su fita kuma ba su zuwa ba ruwan su sai muna nan bayan akoni rasuwan da aka yi rasuwan maman Mary din da just bai sati ɗaya ne ko ya ne ma sai yayar Mary din sai ta fara fada wai ai wai nan din suna ciki suna ciki
suna cikin maita
suna cikin maita shine muka ci gaba da addu'a da yake muna kan addu'a da su sai sun ce su ba ruwan su ya ne za ta ce go irin ya ta fada haka sai ranan laji da yamma misalin karfe 5 zuwa 5 da rabi zuwa 6 din nan muna cikin gida sai na fita bayan gida dawowa nan da ina dawo sai na samu baban Mary ya kwashi yaran nan yana tafiya da su sai na ce mishi a me ya faru sai ɗaya ya gudu zuwa wuri na ya ce wai ai an ce musu su je asibiti su je kunce mai rashin lafiyan sunan shi Usaini suna ce min suna tambaye su na tambaye wanda ya gaya mun kana ciki kana tafiya ne hannunka na ciki yace a'a shi bai son komai ba don already ina monitoring nasu muna kwana tare muna monitoring nasu gongon har gari ya waye in dinga gaggaya muna musu cutting musu wani supervisor gaba muna tafiya tare da yaran nan gaskiya ban samu nothing strange ba abin da ya zo da irin da bomb a ce wanda sun boye mu babu da ce ina da kudi a hannu da na bi su zuwa asibiti to ban da komai da san how machine sai na ce to in za su je su dawo sun da don na san an kai su wurin ba abin da za ja musu a wurin don mutane a wurin ba za su bar su a yi wannan a yi wani abu da su a asibiti ba so na ce su je su dawo sai suka je suka da ba su shiga gida da su ba sai suka wuce wani gida da su da suka wuce wani gida sai na kira yarinya na karama sai na ce musu na ce mata ki je ki duba mun yayin ki an dawo da su da ta je bata ma kai gidan ba ma sai ta dawo da gudu wai ai a ta tambaya wance mata wai ai an dawo da su har an kone su sai na ce musu an kone su yaya na na gudu na je da na gudu na je sai na ji na samu an riga an kone su su to wata mama na gida wurin ta taimake shi kashe wutan da yana kan shi shine
shi yaron ki kenan
God gift din sai ta ban tambaye na tambaya gurin wai ne yayi wannan wani ya aikata wannan abu ba wanda ya ban amsa sai na ja Mary din da shi muka tsaya gefe kaka Mary ba ta nan a wurin da ce tana nan a wurin da mun tafi tare so sai na ta
Mary ina iyayenta
iyaye mamanta ne ta rasu babanta ne kuma shine ya zo kwashe ta kin gan kamar ya nuna shi ya support a wannan so ya kai su duk abin da zai da su bai dame shi ba is like kamar shi ya baya son yarinya ne ko ya ne to shine yayi wannan din duka so sai na location muka tafi gida sai washe gari da safe sai na kira iyayena na gaya musu na ce to ga abin da ya faru gashi na gaya musu abin da ya faru dai shine suka zo da safe na suka zo da safe sai muka je asibiti don mun fara zuwa wurin police tukuna kamun asibiti don mun je asibiti ba za a karbe mu ba sai da police to da muka je police din sai suka ban police daya muka je asibiti to sai su sun arrange wen su suka je don su arrest din wanda
suka aikata
to sai da sun je wai mata sun fara jajjefa polisawan ba su bar polis ya kama guda daya ba sun komi ko daya ba wai ba zai faru haka ba so yadda abin ya faru
sun ji ciwo sosai an kone su sosai
an kone su don gaskiya kamar namijin nan ma yanda ya kumbura ma bai iya gani ba baya gani sai an jagorance shi to kamar ita na mace ma ita mata kumbura gefe daya amma tana gani da gefe daya hannunta ne shine ya samu hutun sosai
to ya kika ji da kika ga yaran ki a cikin wannan
gaskiya da na gansu a cikin wannan lamarin I feel like that ce ina wurin da ce ina wurin da kai kaman da wani abu da wani abu muna zai iya faru because bazan iya daure in ga ko da ba ko ba yaro na ba bazan yadda in daure in ga ana ma yaro wani haka ba because yaro ba na mutum da baka san why zai ciyar da kai gobe ba da na same su haka yanda nake ga miki a yanzu haka har yanzu ban samu lafiya a jikina sosai ba
to da kuka kai su asibiti waye dauki nauyin maganin da aka yi muku
ne to mun dinga akwai wani rancen da muka karba a wurin mun sisiya su magunguna dan da kuma dan gaisuwa da muna dan samu kadan kadan to shine muna hada mu sisiya magungunan da shi don mu hada treatment din don ya zama mana da sauki amma rancen kam yana nan
wato kun karbi bashi
mun karbi bashi
to amma yanzu me kuke so ta kaman me ayi game da wannan yara na ku da aka kone
eto ne yake kamun a salame mu dai yan gidan sun tura da abin da sun je sun biya shine bed bill ba ehh da su kudin gado da wayan su kanana ma ba kudin magani da su biya ba so abin da na mu da mu mu shine muna so kan da wani abun kada sake faruwa kaman haka don in ya sake faruwa kin ga wayan su ma za su iya fada ciki ko ba mu din ba yawa muna so kada ya sake faruwa haka don sauran yaran ma su ma su samu sira
amma dama nan yankin naku na Shan ana samu wayan na irin wato yanayi na asa a ce yara suna maita
akwai akwai kuma sun yarda da shi kan ba wai
me kike ganin kamar ya kamata hukumomi ko gwamnati tunda kawo nan domin ku samu wato adalci ne a muku
to gaskiya kamar yadda na fada muna so kamar idan aka samu wanda sun aikata wannan lamari ba wai ba kashe su ba to a don horar da su yanda wanda ko wani ya sake rinjaye su sake yi kada su sake za su yi tunani maybe yanda an ja musu kunne da su sake yi
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji rawar da kungiyar ƴan jaridu mata a jihar ke takawa na bin haƙƙin waɗannan yara yanzu a madadin Zainab Babaji da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Tubahiro Dodone da daidaita sautin shirin Alheri ke muku fata Alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne
madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Sarfil ya dawo da labarai a takaice
To a takaice kakacin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu kan takardun hujjojin tsige shugaban kasa Donald Trump ta kuma aika takardun zuwa majalisar dokoki domin fara shari'a mako mai zuwa. Pelosi ta yi amfani da alƙaluma daban-daban wajen rubuta sunan takardun ta kuma miƙa su ga 'yan Democrat shugabannin kwamitocin da suka yi aikin tsige shugaban kasar. A ɗaya bangare guda kuma jiya Laraba shugaban Amurka tare da mataimakin premier na China Li Yi Ya sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin cinikayya da ya kwashe watanni 18 ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya. Wannan yarjejeniya ce da ba wanda ya taɓa ganin irinta a cewar Trump wanda ya hasashen cewa za ta samar da zaman lafiya a faɗin duniya. Gwamnatin ƙasar Tanzania na shirin dakatar da dukkan layukan wayoyin hannu da ba a yi musu rijista ba zuwa 20 ga watan Janairun nan. Jami'ai sun ce an samar da wannan shiri ne domin yaƙi da miyagun ayyukan da ke faruwa a yanar gizo.
Masu sauraro shirinmu kenan na safiyar yau sai kuma da nan da sa'a 1:30 za ku sake jin mu da shirinmu na hantsi. Muna mika ta saƙon ta'aziyya ga abokin aikinmu Hassan Maina Kaina bisa rasuwar wansa Alhaji Abubakar Maina Kaina makaman Fatiskum wanda 'yan bindiga suka harbe shi a harin da aka kai wa tawagar mai martaba sarkin Fatiskum tsakanin hanyar Kaduna da Kano. Wanda ake shirin jana'izarsa a fadar mai martaba sarkin Fatiskum da misalin karfe 10 na safiyar yau Alhamis. Hakanan kuma muna mika saƙon ta'aziyya ga Ustaz Ibrahim da Maturu shugaban majalisar malaman Izala na jihar Yobe bisa rasuwar surukarsa a da Maturu. Kazalika muna yi wa iyalan Umaru Hassan wanda ya rasu jiya a malumfashi ta'aziyya bayan doguwar jinya. Allah ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Tubahiro Diodoni da ya hada ya kuma bada umurni da injiniyan mu Daryl Smith. Ni Aisha Mu'azzin nake cewa wa assalam.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.